This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa ta murya Amurka ke magana kan motoci 625 da kuma 22 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shirye-shiryenmu na ƙarshe a yammacin yau, 11 ga watan Disamba shekara ta 2015. Bayan labaran duniya, za mu yi batun rubda ciki da dukiyar al'umma a Najeriya da kuma yunkurin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke yi na shawo kan wannan matsala. Muna kuma da rahoto kan tallafawa waɗanda ke gudun hijira a jamhuriyar Nijar sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Kamar yadda muka saba, yau rana ce ta kofa buɗe, inda muke ba ku damar bayyana ra'ayoyin zaɓin kanku kan abubuwan da suka shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labarin. Mai magana da yawun rundunar sojan ƙasar Burundi, Colonel Gaspard Baratuza, ya faɗa cewa 'yan bindiga guda 12 da suka kai hari sansanonin soja a yau Juma'a an kashe su a lokacin da sojoji suka yi arangama da maharan. Colonel Baratuza ya faɗa a wata sanarwa cewa an kama mahara 21 haɗe da wasu makamai da kuma nakiyoyi. Ya ce an raunana sojoji 5. To amma wasu sojojin da suka ce a sakai sunayensu sun ce an kashe akalla sojoji 3. An ji karajin harbe-harbe a kewayen birnin Bujumbura bayan da 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba sun kai wa akalla sansanonin soja guda 2 hari da misalin karfe 4 na dare. Tun dai watan Afrilu, lokacin da shugaban kasar ya ba da sanarwa cewa zai tsaya takarar shugaba a karo na 3, kasar ke fama da rikici. Masu cacakar wannan aniya sun ce shugaban ya keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar da kuma yarjejeniyar samun zaman lafiya da ta kawo ƙarshen yaƙin basasar da aka yi shekaru 12 ana yi. A can ƙasar Kamaru kuma aƙalla farar hula 7 ne suka mutu a yau Juma'a a sakamakon wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai wani yankin ƙasar Kamaru ɗin, inda 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Boko Haram suke gudanar da hidimominsu. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya ba da labarin cewa an kai harin ne a wani shagon sayar da abinci a birnin Kolofata da ke arewacin ƙasar Kamaru. Yanzu haka dai ƙasar Kamaru ɗin tana haɗa kai da ƙasashen Najeriya da Chadi da jamhuriyar Nijar da kuma Benin cikin wata rundunar haɗin gwiwa da nufin yaƙar 'yan Boko Haram. A ranar Laraba, Amurka ta yi wa Kamaru jigilar motocin yaƙi da wasu makamai domin taimaka mata a yaƙi da take yi da 'yan Boko Haram. Watanni 2 da suka shige ne kuma Amurkan ta tura sojojinta 300 zuwa yankin.
Ƙungiyar da ke nazarin kare haƙƙi da 'yancin jama'a a ƙasar Siriya ta faɗa yau Juma'a cewa wasu manyan motoci dankare da bamabamai sun kashe aƙalla mutane 22 a arewacin ƙasar Siriya a tarzomar baya-bayan nan da ta faru a yayin da ake ƙoƙarin magance rikicin ƙasar ta hanyar diflomasiya. Bamabaman sun tashi ne kusa da wata cibiyar kiwon lafiya da wata kasuwar sayar da 'ya'yan lambu a garin Teltamar na Kurdawa a lardin Hasake. Ƙungiyar da ke nazarin kare haƙƙi da 'yancin jama'a da cibiyar take ƙasar Burtaniya wadda take da ma'aikatanta a Siriya ta kuma ce mutane da dama sun ji rauni a hare-haren da aka kai ranar Alhamis, kuma akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru. Mayakan na Kurdawa su ne suke iko da garin Teltamar, kuma sun yi wata da watanni suna fafatawa da 'yan ISIS a yakin tare da taimakon hare-haren jiragen saman yakin taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka. A can ƙasar Rasha kuma a yau Juma'a, shugaban ƙasar Vladimir Putin ya ce hare-haren da sojojin ƙasar suke kaiwa a Siriya suna kaiwa ne da nufin kare Rasha daga masu ra'ayin riƙau na ƙasar Siriya. Shugaba Putin ya yi wannan furucin ne wajen wani taron da ya yi da manyan jami'an sojan ƙasarsa. Ya ce masu ra'ayin riƙau suna jawo wa Rasha barazana, a saboda haka ya ba da shawarar cewa nan da nan rundunar soja ta lalata duk wani sansanin da ke jawo wa sojojin barazana a cikin Siriya.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce an samu ci gaba sosai a wajen taron da ake yi akan canjin yanayi a birnin Paris ƙasar Faransa. To amma ya ce akwai wasu batutuwa masu sarƙaƙiya waɗanda ya ce tilasa magance su. Mr. Kerry ya gana da takuran aikinsa na Faransa Laurent Fabio sau Juma'a bayan da wasu kafofi suka ce an yi ganawa ce bayan an ratsa dare ana yin shawarwari masu wuya tsakanin wakilan ƙasashe 195 waɗanda suke halartar taron. Mr. Laurent Fabio ya ba da sanarwa cewa ba za a iya cimma yarjejeniyar ƙarshe daga taron da ake yi akan canjin yanayi a birnin Paris ba sai gobe Asabar idan Allah ya kai mu. Maimakon yau Juma'a da daddare kamar yadda aka shirya tun da farko. An fi samun sabani a kan irin alhakin da za a ɗora wa ƙasashe matalauta, wato yawan kuɗin da za su biya a ƙoƙarin da ake na rage gurɓacewar yanayi da kuma buri na lokaci mai tsawo na yarjejeniya. A wani labarin kuma ƙasar China ta ce shugaban ƙasar Xi Jinping ya zanta da takwaran aikinsa na nan Amurka Barack Obama ta wayan tarho domin tattaunawa a kan matsalar canjin yanayi. To amma har yanzu fadar shugaban Amurka ta White House ba ta faɗi cewa an yi wannan tattaunawa ba. Ita kuma ƙasar China ta kita ce uffa a kan abubuwan da shugabannin biyu suka faɗa wa juna a zantawar da suka yi.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu bude taskar rahotanninmu da batun yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, inda hukumar yaƙi da yiwa arzikin ƙasa ta annati EFCC ta fara kama waɗansu manyan jami'ai a ƙasar. Ga rahoton da wakilinmu Umar Faruk Musa ya shirya mana akan wannan batu.
Yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi juyayi da nuna baƙin cikinsa akan yadda waɗansu shugabanni suke amfani da amanar da ƙasa ta ba su wurin yin handama da baba kere da kuma tara duke da tazarci hankali wadda zuri'a-zuri'arsu ba za ta taɓa amfani hatta gama kashe wannan dukiyar ba. Muhammadu Buhari dai yana wannan jawabin ne a wani ƙasaitaccen lacca da aka shirya domin jinjinawa wani asusu na tallafawa jama'a na Osagi Ayim Osagi, inda shugaban ƙasar ya ce babu shakka sace-sacen da waɗansu shugabanni suka yi a Najeriya ya nuna a zahiri cewa babu kamanta adalci da kuma tsoron cin amana ganin irin barna da taɓargazar da aka yi akan dukiyar ƙasa. Akan haka ne na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ceton ƙasa ta Najeriya, wato Network for National Salvation, Hajiya Naja'atu Muhammad, domin in ji ƙarin hasken da za ta bada dangane da irin wannan manufofi na shugaban ƙasa wanda ya dace da kudurori na wannan ƙungiyar tasu.
Shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari magana da ya faɗa gaskiya ce, to amma ta inda kawai za a iya maganin irin wannan ta'asa da ake tafkawa ƙasa da kassara ƙasa, wato ta hanyar kadai da za a tabbatar da an daina yin haka shine hanyar hukunci. Wato ƙasa in ta zama na cewar ba ta da hukuma, kowa zai abin da ya ga dama ya tafi ya kwana lafiya, to wannan ta nuna cewar babu hukuma ko kuma hukuma mai rauni ce. Saboda haka idan shugaba kuma ya zama wato kai da babbe ne, to dukkan gangar jiki za ta rube. A wannan bayanin da yi ya tabbatar mana da cewar yana sa ran ko yana da niyyar ya tabbatar da cewa duk wanda in sama da fadi da kudaden al'umma za a kama shi, za a kwace kudin, kuma za a hukunta shi daidai irin sata da yi. To idan ba ai haka ba, to magana ta zama ba ta da amfani. Saboda haka ka ga yanzu halin da ake ciki a kasar yanzu, har an fara kakkama wasu da aka tabbatar sun tafka ta'asa a hada-hadar siyo makamai da sauransu. To in wannan ya tabbata, to an tabbatar ana da hukuma. Amma in babu hukuma, hukuma ta zama mai rauni ce, kowa ya raina ta, kowa zai abin da ya ga dama, to ƙasa ta shiga uku. Duk duniya ana irin wannan duniyar masu hankali, duniyar da ƙasar da ta ci gaba dukkaninsu ba sa yadda hukuma ta fi ƙarfinka. In dai aka kama ka, to ka san ko kai waye ba za ka kwana lafiya ba. To amma a Najeriya mugu ɓarawo shi ne ya zama ranka ya daɗe, har ma abin ya zama na cewar in ba kai sata ba ana ganin ka kamar mutumin banza. Subhanallah.
Hajiya Naja'atu Muhammad a hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta yi kira ga masu hannu da shuni su agaza da kuɗaɗe domin magance matsalolin mutane sama da 90,000 mazauna yankin Difa mai makwabtaka da jihar Borno waɗanda rikicin Boko Haram ya tilasta wa ƙaura daga garuruwa da ke kewayen garin zuwa jamhuriyar Niger. Wakilin murya Amurka Suleiman Munibama ya aiko mana da ƙarin bayani.
Akalla garuruwa 100 ne da ke kewayen kogin Kumadugu a yankin Difa na gabacin ƙasar Niger rikicin Boko Haram ya tilasta wa jama'ar su ficewa ba shiri. Lamarin da ya jefa dubban mata da yara ƙanana cikin mawuyacin hali na kwana a hinin Allah. Madam Sa'adatu Malam Barmu ita ce shugabar hukumar ayyukan jin kai ta ƙasa Selul Chris Humanitaire.
Duk garurukan da aka san Kumadugu Yobe kinnan duk sun tashi sun kaura. Bancin wa'annan gari da yaji akwai wa'ancan wanda suka fito mana da Nigeria. Akwai wa'ancan tsohin wanda an kai attack garuruwan suka tashi suka koma wuri. Kenan garurukan suna da yawa. Muna nan mun lasais amma sun yi gari 100 tsakanin watan ganin Nuwamba mutane suna da yawa. Ya kai 90,000 da suka tashi da garuruwan suka koma. Wurin kwana shine matsala babba. Tunda mutum in ya gudu ya bar komai daga gidan shi. Wani bargo, wani gidan sauro, wani inda zai shiga ya kwana matsala to. Tsalle akwai matsalar ruwa, akwai matsalar rashin lafiya kuma akwai matsalar abinci. Kamar ayi lissafin dollar miliyan 315 shi muke bukata shekara mai zuwa.
Halin da ake ciki a yankin Difa ya fice inda ake zato. Saboda a cewar hukumomin na Niger yanzu haka akwai bukatar miliyan 10,000 na sefa kafin a warware matsalolin shekarar da muke ciki.
A yanzu Difa muna so miliyar 10 da 1 dan wanga matsalolin da na gaya muku a samu a ciro kansu. Zancen nan kamin wata ya mutu ne shine muke nan muke kokarin mu ga inda za a samu su.
Jagoran wakilan rasa majalisar dinkin duniya a Niger Fode India ya ce
nous continuerons à être engagés aux côtés du gouvernement pour sauver des vies humaines.
Ci gaba da taimakawa gwamnati a ayyukan ceton jama'a domin karfafa gwiwar mutanen da ke cikin wahalalu. Za mu tashi mu nemo kudade kuma za mu yi amfani da kwarewar jami'an majalisar dinkin duniya domin murkushe matsalar da ake fama da ita a yankin Difa. Hakan shi zai ba mu damar samar da ci gaba mai dorewa wanda kamar yadda aka sani abu ne da muka kudurta cimma a jerin muradin karni.
Comme du reste nous y engage les objectifs de développement durable.
Domin kara tantance bukatun al'ummomin na yankin Difa waɗanda rikicin Boko Haram ya tilastawa tashi daga mazaunin su da a ɗaya gefe waɗanda suka hijira daga Najeriya saboda wannan bala'i. Prime Minister Birjira Fini ya sanar cewa zai kai ziyarar gani da ido a ilahirin sansanonin yankin a wannan Asabar 12 ga watan Disamba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu bude layuka domin ku bayyana ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Ina mutunta limani ya kike minista malamiya samalamiya samalamiya.
Wata gulma yau maganar ko za ta fashi
samayen
wiya idan na faso ta ai tafiyan ta da akashi
samayen
wiya in ta fito fili mai halin shi za ta ishe
samayen
wiya idan ya ji zafi ya yara hali nai idan ya fasa to to mu ma mu dau da mara samayen wiya samayen wiya samayen wiya
ina mu fita limani ya bi ke mini samayen wiya samayen wiya samayen wiya.
A yau a kasar nan masu mulki sun zama gafiya
samayen
wiya ya da na bakin ki na kasa su zama tawaya
samayen
wiya mai mulki ya danna hakin ta.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla kai tsaye akwai mu da mai ra'ayi na farko a Nasarawa. Nasarawa ke bisa layi.
Assalamu alaikum, Ahmadu ne daga jihar Nasarawa da zarar a Jarabu.
Yawa to Malam Ahmadu ina gudunmuwa ka ga wannan shiri.
Gudunmuwa na shine game da mutane da ake kama masu ibo kudin gwamnati abin da ya dace a yi kawai hukunci, kawai shi ne zai gyara wannan abu.
To amma ana hukunci ne tun kafin a shari'a, ai ba sai an tabbatar da laifi ba tukun a hukunta?
To ai tun da an kama ai za a kai kotu tukun ai.
Wato bari mu nufi Abuja.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, wake Abuja?
Ina na Garba na Kwalo a Jaure daga nan.
Amma kamar kana cikin rami, ina kake ne Mallam Garba, ina ka shige sai ka dan waje dan mu ji abin da kake magana, kamar kana cikin rami.
Wala ajiya ina fili sai fa.
To Gombe, wane ne a Gombe?
Hello?
Wane ne bisa layi?
Abubakar ne shugaban yana taba.
To muna da mutane guda biyu suna bisa layi, akwai Abubakar akwai kuma wani Garba.
To ni dai ra'ayina shine akan maganan register da ke yi nan a taba Gombe.
Ina jin ka nesa.
To ni dai ra'ayina shine akan maganan register da ake yi nan a taba Gombe.
To
har ga Allah wannan abun yayi daidai, amma na mu akwai wani abun da ya shige mana. Shine mu muke bukatar su ministry su nemi shugabannin yan ataba na Gombe state da shugabannin local government, don akwai wani shawari da muke so mu ba su. Kun har ga Allah membobin mu wadansu suna koka akan wani abu, an ce za a yi register za ka sa riga, sannan akwai magana monthly da za ka bayar. To a wannan ne muke so mu ba da shawari wa gwamnatin jihar Gombe. Akwai wani abun da ya kamata a yi, ba wai dole a ce kowane wata ba sai dan ataba ya ba da kuɗi. In ya so za a iya yin wannan sika ya kasance kowane shekara dan ataba ya canza wannan sika. Kamar 2015 in an wuce an shiga 2016 ya kamata dan ataba ya canza wannan sika.
Wato mun gode da wannan ra'ayi, da fatar hukumomi a jihar Gombe sun ji wannan korafi da yabawa da kuma shawarwari domin ganin an inganta wannan bangare. To bari mu nufi Sokoto.
Hello?
Wane ne a Sokoto?
Buhari ne ban kanta a Sokoto.
To ina gudunmuwa ka ga shirin Malam Buhari?
Abin da gudunmuwa sa'ayi da Allah addu'a sai wato komin abin shafa. Game da gidajen mai nan Sokoto. Hakika, bisa hakika ne gaskiya da Allah Allah ya ci yanzu da zai sha mai a gidan mai, to da albasa zai ka sa sha a tanka a jarkoki na Bulaki Mage. Domin in ka ci a zama ma ke yi tafiyar, in sha Allah da ƙyar abin da a sama zai kai lita. To an mace lita ɗin ya ta a zama iska, kuma ba wani wanda ta ce ga wani gidan mai wanda a zakara kusan duk su kudin hali ya kai shi gari mashi.
Wato wannan ma yana cikin batun ha'incin da ake magana, shi ma wani batu ne da ya kamata hukumar EFCC ita ma ta sa ido a kai. To bari mu nufi Kebi. Kebi, wane ne bisa layi?
Abubakar Aliyu.
To mana, wato mana Abubakar, barka da warhaka.
Barka da lafiya.
Lafiya lau, an wuni lafiya, ina gudunmuwa ka ga shirin yau.
Lafiya lau, wallahi gudunmuwa da muka yi a turo muna abinci a jake saboda yunwa ta mutane yawa.
Ta dalilin yaya?
Ta dalilin ya, to babu wani kasuwanci daga taya nan, sannan albashin mu ana yi ana rikewa da yawa.
To bari daga Kebi kuma bari mu koma Gombe.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, wake Gombe?
Malama Grace, a tare da babban manufa mai maganin shanu Gombe.
To barka da warhaka, an wuni lafiya ya kuma shanun? Ana dai ba su maganin da zai
lafiya. Kalau Malama Grace.
To barka, ina gudunmuwa ka ga shirin yau?
Wallahi gudunmuwa na Malama Grace, muna buƙatar gwamnatin jihar Borno da gwamnatin jihar Yobe a gaggauta buɗe kasuwowin da suke yi. Mu ɗan kasuwa ne, al'amarin ya dagule mana, inda Allah ya taimaka an al'amarin Boko Haram ya yi sauƙi, ayi kokari a bude mana kasuwoyi.
Yawa to kana magana Taraba, kana magana da Borno, amma kuma kawo kira ne daga Gombe. Ka je Gombe ne gujin hijira sakamakon tare-haren Boko Haram, ko kuma kana kira ne a madadin yan uwanka da suke waɗannan jihohi?
A malama Girez, mu yan Gombe kasuwoyi mu karfin kasuwoyi mu duk yar Borno da Yobe ne.
Aha. To da fatan hukumomi sun ji, to bari mu tafi Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wake Taraba?
Ai tubu ke gasa ne a gasa local government Taraba state.
Eh wato ina gudunmuwa kaga shirin?
Eh wato ni a gaskiya ina goyon baya maganar tunke da aka ji za a yi. Gaskiya indai za a yi kamar yadda mun san Buhari mai riƙe amana ne zai taimaka mana, za a yi mana hanyoyi kamar mu a gasa, gaskiya ba mu da hanya. Saboda haka ga hanyar Taraba ma ba kyau, idan an yi toge a za a gyara hanya yana da kyau.
Yawato daga har yanzu dai muna Taraban, bari mu ji kuma wake da ra'ayi na gaba.
Ni ra'ayi na akan maganan Taraba. Hello?
Muna jin ka.
Yawa. Ni kuma ina magana akan gwamnatinmu na Taraba, karamar hukuma ta local government na Ardokala local government. Mu mutanen Iware ward ban san me muka yi ma a Taraba ba, a gwamnati na Taraba ba ta tunawa da mu komi da ake, sai dai mu ga kawai ko mu muke dab da state. Kowane local government na kusa-kusa na gefen abin nan an babba su wuta, amma Iwa tana da kwadakwadar kilomita 24 ne, an kasa ba mu wuta, ba mu da ruwa,
ba ku da wuta, ba ku da
moran wani abu na gwamnati.
To da fatan hukumomi sun ji a jihar Taraba za su kuma su taimaka ma wannan al'umma da wutar lantarki da kuma ababen jin daɗin rayuwa. To bari mu tafi Bauchi. Wane ne a Bauchi?
To sunana Ismail M. Musa, daga nan Bidir Agare nake kiran ku Bauchi.
Yawa to wake, to ina gudunmuwa.
Abin da nan yi magana da shi a cikin wannan dare shi ne, ina so da Allah akan abin da gwamnati take kokarin dawowa da shi ne toll gate na. To ina fata dai gwamnati za ta yi kokari, za ta bincika ta ga menene alfanun da zai yi wa mutane shi. In babu alfanu, ya kamata a ce gwamnati za ta, dan mutane suke, dan mutane ya kamata a ce za ta yi aiki, ba kawai kashin karan kanta za ta yi ba.
To badalla, bari kuma mu nufi Nihad Niger.
Suna tare da Abdulmumin Tankutun kan kawo tsohon soja.
Yawa to Malam Abdulmumin ko kuma tsohon soja, ina gudunmuwa kaga shirin yau, barka da yammacin yau.
Gudunmuwa na ra'ayi na shine ga mai girma Janar Buhari. Ya zama gizago ba sani ba saboda wadda suka ji a mutukin da Rija a Najeriya. Duk wanda aka kama a hukunta shi bai kamata.
To yawa to mun gode da wannan ra'ayi. To bari mu nufi Jos Kwata ta yamma da Bauchi.
Yawa. Hello.
Muna jin ka.
Kina magana da Dan Azumi ne?
To Malam Dan Azumi, barka da yammacin yau.
Wato ni matsala ta akan gwamnoni ne waɗanda suka ce ba za su iya biyan minimum wage ba. Matsalan mu shi ne tunda sun ce in za su iya biya idan sun rage ma'aikata, to muna son daga ma'aikatan da za su rage su fara daga kansu tukuna su rage kansu.
To da fata gwamnonin Najeriya sun ji wannan sharaɗi. To bari mu ƙarasa a jihar Bauchi.
Hello.
Muna jin ka a Bauchi.
Kabiru mai kaji ne karamin hukumar kirbi jihar Bauchi Najeriya.
To mai kaji, barka da yammacin yau.
Barka Malama Grace.
Yawwa, an wuni lafiya? Muna jin ka.
A lafiya, kalau ya Amerika.
Amurka lafiya, lauto ya ina gudunmuwa ga wannan shiri, mai ke faruwa a Bauchi?
Gudunmuwa ta ne, ina roƙon gwamnatin jihar Bauchi. MD Abubakar, karamar hukumar kirbi daga nan zuwa Duku muna da matsalar hanya. ta taimaka mana wannan hanya ta kai shekara sama da 30 ana kokarin yin ta bai ta ba mun koka muke gwamnatin jihar Bauchi taimaka mana da wannan hanya
a wato da fatan gwamnatin jihar Bauchi ya ji kukan ka kuma zai sa ido akan wannan batun neman hanya kirki zuwa diko to a tashi lafiya mun gode kwarai da gaske to rayoyinku kenan sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan dama
to yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin na Amurka Wakilai daga kasashe kusan 200 sun hadara a Paris a wani yunkuri na rage dumamar yanayi a duniya. Idan har mizanin dumamar yanayi ya wuce awo biyu a ma'aunin zafi na Celsius fiye da yanda yake kafin bunƙasar masana'antu a duniya zai haifar da bala'i da ba za a iya juya akalarsa ba. A cikin shekaru 14 zuwa 15 da aka fi fuskantar dumamar yanayi a duniya sun faru ne daga shekarar 2000 zuwa 2015 kuma babu wata ƙasa ko mai girmanta ko kuma komai kankantanta ko talauci ko akasin haka da tafi ƙarfin dumamar yanayi inji shugaba Barack Obama a taron na Paris Obama ya ce abin yi shine ya zama wajibi ƙasashe masu arziki su rage iskar da masana'antun su ke fitarwa domin juya akalar dumamar yanayi a duniya Tuni kasashen da suka fi gurɓata yanayi suka ɗauki matakan rage iskar da take gurɓata yanayi. Daga yanzu zuwa shekarar 2030, tarayyar Turai za ta rage kashi 40 cikin kashi 100, Amurka za ta rage kashi 26 zuwa 28 cikin 100, ita ko China na ta cirawa sama zai yi a shekara ta 2030. Shugaba Obama ya ce ya kamata a samar da wani hanya na sa ido akan kasashe domin rage gurɓataccen iska. Da kuma agazawa kasashe masu tasowa. Wakilin Amurka na musamman akan dumamar yanayi Todd Stem ya ce manufar shine canza hanyar samar da makamashi ba tare da gurɓata yanayi ba a duniya baki ɗaya. Shugaba Obama ya ce idan har muka cire son zuciya muka ɗauki mataki yanzu iska da matasanmu za su shaƙa da abincin da za su ci da ruwan da za su sha da kuma cimma fatan da suke wa kansu to tabbaci haƙiƙa ba a makaro ba. Sharhin muryar Amurka ne wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin na Amurka.
To da wannan kuma muka kawo ga takaitattun labarai.
Mai magana da yan rundunar sojan kasar Burundi Colonel Gaspard Baratuza ya faɗa cewa yan bindiga guda 12 da suka kai hari sansanonin soja a yau Juma'a an kashe su a lokacin da sojoji suka yi arangama da maharan a can kasar Kamaru kuma akalla farar hula 7 ne suka mutu a yau Juma'a a sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka kai wani yankin kasar Samaru inda yan yakin sa kan kungiyar Boko Haram suke gudanar da hidimomin su kungiyar da ke nazarin kare haƙƙi da yancin jama'a a kasar Syria ta faɗi a yau Juma'a cewa Wasu manyan motoci dankare da bamabamai sun kashe akalla mutane 22 a arewacin kasar Syria a tarzoma baya-bayan nan da ta faru a yayin da ake kokarin magance rikicin kasar a diplomance. Bamabaman sun tashi ne kusa da wata cibiyar kiwon lafiya da wata kasuwar sayar da 'ya'yan lambu a garin Tal Damar na Kurdawa a lardin Hasake.
To madalla gaishe ki da kuma takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na yammacin yau sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da abari ya huce da Ibrahim Alfa'ame da kuma Halima Jumrau ke gabatarwa yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Jummai Ali da Titaya ni gabatar da shiri da karanto labarai da Julie Gresham da ta daidaita shirin da ba da umarni Sai kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.